Ashin Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 19 ga watan Yulin shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa Zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakub Makiri ne tare da Mahmud Lalo za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya ayyana dokar taɓaci a wasu jihohin ƙasar hudu za ku ci dalili. Yan sandan Saudiya sun cafke wata matashiya da ta bayyana a wani hoton bidiyo sanye da dangalallen siketi shigar da ta kare dokar sanya tufafi a ƙasar. Hukumomin Venezuela sun ce ba gudu ba ja da baya game da batun kafa wata majalisa ta musamman da za ta yi wato wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska.
To ko bayan kun ji labaran duniya za ku je ƴar ƙasar Pakistan nan da ke ziyara a Najeriya. Malala Yusuf ta isa jihar Borno inda take ci gaba da kira ga ƴancin mata.
A fight for all of us, girls all around the world, they are my sisters and I keep on fighting for them.
Tace mun zo ne don mu taimaka muku. Wannan yaki ne dukkanin mu a fadin duniya. Dan ƴan uwana ne mata.
A yoyin Adamawa da Taraba kuma wasu tsutsotsi ne da ake kira amiwem waɗanda suke lalata tsiro da amfanin gona, amma a wannan karo kuwa suna ɓana ne ga lafiyar mutane.
Ride taba jikina amma duk jikina ne feso kuraje. Feso kuraje kuma suna da kaikayi sosai.
Dan ya fitar min da kuraje da dama a bayan wuya na.
Muna kuma dauke da rahoto daga jamhuriyar Niger inda ambaliyar ruwan sama ta halaka dubban dabbobi da kuma janyo wato hasarar miliyoyin sefa. Bayan haka sahabu Imam Aliyu zai shigo da shirin sa na demokradiya a yau. Amma duk sai shin bayan wato an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell na fuskantar turjiya kan shirin sa na ganin an kada kuri'a domin yin watsi da tsarin kiwon lafiyar kasar wanda za a jinkirta har na tsawon shekaru biyu. Bayan da yunkurin baya-bayan nan kan yin garan bawul ga fannin tsarin kiwon lafiyar kasar ya ci tura a farkon makon nan. McConnell ya bayyana sabuwar hanyar da za su fuskanci shirin kiwon lafiya a jiya Talata yayin buɗe majalisar, inda ya ce za su kullo ta wata fuska domin samarwa Amurkawa sauki daga shirin Obamacare, kamar yadda ake wa tsarin kiwon lafiyar inkiya haɗe da sunan tsohon shugaba Barack Obama. Sanatoci daga ɓangaren Republican da suka haɗa da Shelley Mocapito da Susan Collins da kuma Lisa Murkowski sun bayyana cewa ba za su goyi bayan shirin na McConnell ba, yayin da Rob Portman da wasu sanatoci suka nuna shakkunsu kan shirin sauya tsarin kiwon lafiyar na Obamacare. Wannan alamun shan ƙasa da kudurin yake fuskanta shine na biyu cikin watanni da dama, wanda hakan cikas ne ga shugaban masu rinjaye McConnell, wanda a watan Yuni sai da ya soke wani shirin kada kuri'a da ya lura ba su da cikakken goyon baya. Su da 'yan Republican suke da rinjayen sanatoci 52 a majalisar dattawan Amurka, yayin da 'yan Democrat ke da sanatoci 48.
Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya ayyana dokar taɓaci a jihar da ya fito ta Gogreal da wasu jihohi guda uku, inda rikici ya kici cinyewa har na tsawon watanni tsakanin mayakan sa kai da wasu 'yan wasu ƙabilu. Ministan yaɗa labarai na ƙasar Michael Makwe ya ce za a baiwa dakarun ƙasar ƙarfin ikon tsayar da faɗan a jihohin Gogreal, wato Gogreal da Tunj da Wau da kuma wato Awel wanda suke gabashin Sudan ta Kudu. Ministan ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa za a jingine wasu 'yancin walwalar wato na walwala kenan yayin kokarin tsayar da wannan fada, sai dai bai yi karin bayani ba akan wannan ikirari. Akwai rahotanni da ke nuna cewa ana yin artabu a jihar Gogreal tsakanin mayakan sa kai na Apuk da kuma Agok waɗanda dukkaninsu 'yan kabilan Dinka ne, sai dai daraktan kungiyar nan mai kare tsarin demokradiyya a Sudan ta Kudu da ke da halkwata a Juba babban birnin kasar, wato Rajab Muhandis ya ce ayyana dokar taɓacin zai bai wa sojoji damar ɗaukan doka a hannunsu.
Wata kafar yaɗa labaran ƙasar Saudiya ta ce 'yan sanda sun cafke wata matashiya da ta bayyana a wani hoton bidiyo da ya karaɗe kafafen sada zumunta sanye da dangalallen siketi. yayin take yawo a wasu wuraren tarihi wanda hakan ya saba dokar sanya tufafi a ƙasar ta Saudiya. Tashar yada labarai ta El Al-Kubariya ta ce an kama matar wacce ake zargi da yawo a yankin Ukai wato Ushekar sanye da guntun sketi da wata kankanuwar riga shigar da kuma mukassassuka kwatanta a matsayin wacce ke aikewa da wani sako. A ƙarshen makon da ya gabata aka saka dan gajeren hoton bidiyon da ya fito a kafar sada zumunta ta Snapchat dake da mallakin sunan Model Kulud yana nuna matar tana wasa a turbaya. Wannan hoton bidiyo ya karade shafin sada zumunta na Twitter da shafin bidiyo na YouTube inda wasu ke yaba mata saboda kare dokar saka tufafin ƙasar ta Saudiya da ta yi, yayin kuma da wasu ke sukarta domin dokar ƙasar ta tanadi cewa mata su rika saka abaya da zai rufe dukkanin jikin su illa fuska da kafafu da kafafuwa da kuma hannayen su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ministan harkokin wajen kasar Venezuela ya ce kasar ta dukufa wajen zaben mambobin da za su gudanar da majalisar da za ta yi dubi akan kundin tsarin mulkin kasar duk da barazanan kakaba takunkumi da Amurka ta yi. Ya kuma ce Venezuela za ta sake yin dubi akan dangantaka da ke tsakanin ta da hukumomin Washington. Samuel Mukanda ya kuma fada a wata hira da aka yi da shi a gidan talbijin yana cewa ba gudu ba ja da baya game da wato batun kafa wannan majalisa da za ta yi dubi a kan kundin tsarin mulkin kasar. Sannan ya kuma bayyana cewa kasar na duban irin dangantaka da ke tsakanin ta da Amurka domin a cewarsa kasar su ba za ta amince da wulakanci daga kowa ba. A jiya Talata jami'an fadar White House suka jaddada cewa za su iya ba za su yi wata ba wajen aiwatar da barazana da shugaba Trump ya yi ba na kakaba takunkumin tattalin arziki. Muddin shugaba Maduro ya ci gaba da yin wannan ko kuma kokari da yake yi na kafa wannan majalisa ta musamman a ranar 30 ga wannan watan Yuli. Sai dai ɗan adawar kasar na yin kira zuwa ga shugaba Maduro da ya gudanar da zaben shugaban kasa da wuri-wuri ya kuma yi watsi da kafa majalisa ta musamman wacce za ta yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska.
Duk da cewa ta amince Iran na bin ka'idodin da aka gindaya mata a matsayin da aka cimma ta nukiliya a shekarar 2015, Amurka ta saka takunkumi akan wasu Iraniyawa da wasu kungiyoyi 18 saboda tana zargin su da mara baya ga shirin gina makamashin nukiliyar na Iran. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce wasu aikace-aikacen kasar ta Iran a yankin Gabas Tsakiya na haifar da zaman ɗarɗar da rashin tsaro a yankin. Wannan takunkumi ya haɗa har da rufe asusun waɗannan Iraniyawa idan har suna da su a nan Amurka, sannan ya hana Amurkawa yin kasuwanci da su. A can hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York, ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya faɗa wa wakilin muryar Amurka Margaret Bashir cewa abin takaici shine saka takunkumi ya zama wani mummunan hali da Amurka ke yawan amfani da shi.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumazalla, matashiyar nan ƴar ƙasar Pakistan da ƴan Taliban suka taɓa harbanta a ka wadda ake kiranta Malala Yusuf wacce take ziyara a Najeriya ta isa Maiduguri babban birnin jihar Borno da ta sha fama da hare-haren ƴan ta'adda. Kuma wannan mace ta yi alƙawarin tallafawa ilimin wato ƴaƴa mata kenan a Najeriya. Malala ta bayyana haka ne a lokacin da take ganawa da gwamnan jihar Kashim Shatima. Wakilinmu Haruna Dauda na da ƙarin bayani.
In Nigeria, unfortunately, has been the country which has the most number of children out of school. And I want to make sure that my brothers and sisters in Nigeria.
Tace abin takeici tarayyar Najeriya na ɗaya daga cikin kasashen da ke fama da matsalar rashin zuwan makarantar yara. Saboda haka zan tabbatar muku ƴan uwana, ba za mu yi watsi da Najeriya wajen ba da tamu gudumawa na garin cewa waɗannan yara sun samu ilimi.
We are here to support you and to stand together with you in life. This is
fight for all of us. Girls all around the world, they are my sisters and I keep on fighting for them.
Tace mun zo ne don mu taimaka muku. Wannan yaki ne dukkanin mu a fadin duniya. Dan ƴan uwana ne mata. Saboda haka dole in ci gaba tsayawa na tabbatar da cewa sun samu wannan ilimi. Za mu yi kokarin mu aiki da wasu kungiyoyi masu zaman kansu dan ganin cewa ne taimakawa waɗannan ƴan uwan nawa. Yayin da yake mai da jawabi gwamnatin jihar Borno Honorable Kash Shatima yace Malala abun koyi ne kwarai musamman ma ganin yadda ta zace wajen haɓaka harkokin ilimin mata.
It's our intention that it is a great game changer. Within a generation, the son of the kingdom can be a celebrated icon.
Yace batun ilimi abu ne da ke canza rayuwar mutum baki daya a cikin zamani guda zaka iya ganin dan talaka ya zama wani abun nuni wanda dukkanin mu biyu anan mun isa abun misali don haka ilimi tace turban ci gaban al'umma kowane irin al'umma a duniya.
And for us in northern Nigeria we have no option, actually we have no option than to invest in the education of our youth, of our children, especially of the young child.
Yace kamar mu anan arewacin Nigeria ba mu da wani zabi illa mu sa jari cikin harkan ilimi ga ƴaƴanmu da matasan mu baki daya musamman batun ilimin harkokin ƴaƴa mata. Yace in ba dan damar da na samu na ilimin zamani ba da ina nan watakila ina koyar da karatun allo ko kuma ina na ƙauyen Ganze ina kiwon awaki amma wannan ilimin zamanin ne ba mu dama muka zama abinda muka zama a cewar gwamnati Kashin Shatiman Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda. Bancin barna da tsutsotsin amiwam ke yi wa tsiro a gonaki yanzu haka waɗannan tsutsotsin suna barazana ne ga lafiyar mutane a jihohin Taraba da Adamawa a Najeriya. Wadan tsutsa tana janyo ƙaiƙayi da kuma kuraje da zazzabi ga waɗanda tafi tsawa guba. Ga rahoton Ibrahim Abdul Aziz akan wannan lamari.
Kauyuka kamar guda biyu haka gefin Garba Shede da gefin Gungun Maliki wasu yara yaro daya Gungun Maliki mutane uku kuma gefin Garba Shede yara kanana ruwa su ya fadi a ruwa sun sha sai suka samu kamuwa da rashin lafiya har ya kai ga mutuwa. Ni dai taba jikina amma duk jikina ne feso kuraje. Feso kuraje kuma suna da kaikayi sosai
don ya fitar min da kuraje da dama a bayan wuyana.
Kamar Taraba a jihar Adamawa dai ba tsira ba inda tsutsar ta yi barna. Malam Lawan Dalladi na cikin wani da tsutsar ta fesa a guba.
Tsutsa ya taba ni ina zaune a gindin itace yayin da nake hutawa a cikin makaranta sai kawai ga ƙaiƙayi ba ma san cewa akwai irin wannan mai su wannan tsutsa ba sai ƙaiƙayi jikina yake yana kumbura yana kuma zafi. Na ga abun ya ƙi cinyewa saboda jikina ya kumbura kuma ƙaiƙayawa nake. Na ce to abin da ya kamata na yi shi ne garzaya zuwa asibitin makaranta. Na garzaya zuwa asibitin makaranta a birkice a rikice duk jikina zafi yake sai makaranta suka bani wasu dan allurai suka yi bani kuma wasu kwayoyi cikin ikon Allah dai na fara samun waraka.
Ko da yake kawai yanzu hukumomin kiwon lafiya a waɗannan jihohi ba su yi ƙarin haske ba game da wannan batu to amma kuma wani jami'in kiwon lafiya Muhammad Kabir Jalingo wanda ma ya jinyar wani da ya kamu da cutar tsutsan ƙiraye ko da ake kulawa.
Da gaske ne akwai wasu tsutsi ne wasu dabam wanda idan ya tafi kan mutum akwai insects da suke da illa ga ɗan adam in suka taɓa jikin ɗan adam sai ya zama ya yi rashis wato ya yi ɗan ƙurru ya ga kuma an ka so sa sai ya ƙaru lallai suka yi haka sannan kuma ma in ya fada a cikin ruwa mutum ya sha ma yakan sa mutum hayar karon sa mako. Ni ta mutum yanzu ma hakan nan yanzu da nake jinyar wani da wannan tsutsan duk jikinsa gabaki ɗaya ya lalace da wannan tsutsan. Ni wuyan sa kafa da baki da kwarri sai ya kamata a ce ne an fesa musu maganin kwari duk su mutu in kuka mutu kaga an samu lafiyar mai gona an samu kuma an samu lafiyar da kuma amfanin gona.
Shi ma wani malami a tsangayar koyon dabarun aikin gona a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa Abdullahi Musa gargadi ne ma yayi wa manoma da cewa
lalle kuwa akwai tsutsan da suka fito wanda ake kiran su amiwon wanda suke bata amfanin gona daga gonan kafin a cire ma lokacin da abun daga shuka masaranka ko ni shinkafan ka da sauransu za a ga su a cikin ganye sun fara cin abun suna bata ba to kana sa maganin za su bi ai kwanan nan ma na ga federal government ta dan fitar da kaman kuɗi ko tana so ta fitar da kuɗi ne za a sayi wasu magunguna game da wannan abubuwan ne don wannan abubuwan za su iya shekara mai zuwa ba za ka gan su ba a wannan shekaran gashi mun zo mun gansu shekara mun zo kuma ba zo ba shikenan so in ka aka sa magani nan kala biyu ne
Abdullahi Musa kenan wani malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
a gaida Ibrahim Abdul Aziz a jamhuriyar Niger kuma wato ruwa kamar da bakin ƙwarya da aka yi da iska mai ƙarfi sun yi sanadiyar ambaliya da ta halaka dubban dabbobi a jihar Tawa ruwan saman ya cika tafkoki kuma ya sa tafkokin sun batse abinda ya sa gwamnatin jihar Tawa Malam Musa Abdulrahman ya kai wato ziyara a wurin kenan don ganin yadda lamarin ya auku da yake jawabi ga waɗanda wannan ambaliya ta shafa gwamnatin cewa yayi
sai muka zo nan cikin fisatan cikin gabacin yammacin Akubulu mun bi yawancin ta tafkira daga mun bi su mun gani cike suke da ruwa sun dauki ruwa a cikin abun da ba a tsammani ba kan da ruwa ne suka zo a ga muku takaifi suka rise dabbobi jiya awaki ne da tumaki duk suka tsaye cikin wannan abun da su Allah ya sa duka wannan yawancin su duka fasashen kamar da kuke gani a sunan cikin ruwa fasashe ne dubunne wanda ya kamata dila duk dukiya ne na talakawa da Allah shi ga mai shi kuma shi ya kawo shaka bayan wannan kira ne muke ga ku wanda Allah ya kama wannan abu ai ga gari Allah ne kawo shi kuma za mu kira da abokan mu da muke tare a sunan masu hannu da shi suna nan su ma sun gani kuma zan mu sake kiran su mutanen wannan talaka wannan su zo su gani yaya ne za su kama musu
hukumomi dai sun yi kira ga al'ummar da ta binne ko kuma ta toye gawayen bisashen haka ma da dafa ruwa kamin a sha su
domin kaucewa fadawa a cikin tutukka ko kuma wata alloba
gabanin isa tawagar ta gwamnatin jihar Tawa a Ibo Satan sai da ya isa a garin Tintabara dan inda ya kai gaisuwa ta ta'aziyya ga al'ummar garin da ruwan sama da aka shata ta a ranar 9 ga wannan wata na Yuli da muke ciki ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku ga gwamnatin jihar Tawa Musa Abdulrahman
muka hala daga Tintabara dan an yi ruwa masu ƙarfi wajen millimeter 85 akai to cikin wannan ruwan da ake akwai iska mai ƙarfi shine yasa gidaje jiya suka girgiza waɗansu suka faɗi aka samu cikin gida guda mutum uku da suka zamba suka ga mai hanga suka Allah haku ba mutum uku da hudu suna likita yawanci kariya ne haka wannan uku sun riga gidan gaskiya wannan su kuma Allah ya kore musu sauki cikin gauga don ka bayan wannan mun je mun ga kan tiffika ne magazin ne manyan manyan duka sun faɗi to
hukumomin dai sun yi kira ga dukkan masu hannu da shuni da su a gizama al'ummar wannan yankin waɗanda a wannan shekar ambaliyar ruwa ta afkama Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger a gaida Haruna daga birnin Kwanni waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 1 kenan da minti 18 na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba
demokradiya a yau cikin shirin da dattawa a majalisar dattijan Najeriya abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya matakai da suke fitowa daga majalisar dattijan Najeriya suka sa wasu masu sharhi suka fara tababar ko akwai dattijai a cikin ta musamman ma dai mataki na baya bayanan na kin tantance jami'ai daga bangaren zartaswa ya mika mata saboda wai ba a mutunta kin amincewa da shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa da majalisar ta yi ba babu kuma mamaki matsalar binciken sakataren gwamnati Babacir Lawar ba zai rasa nasaba da cewa kotun da'ar ma'aikata wacce ta tumi shugaban majalisar dattijan tana karkashin sa hakan ba wai na nufin cewa zargi da ake masa shi Babacir Lawar yayi ko kuma bai yi ba amma wasu na ganin cewa tushen binciken sai ta yi ganin taki-taken majalisar a baya wato batun kotun ne yasa aka dauki wannan bincike kada kuma a manta cewa tsohon shugaban hukumar EFCC Ibrahim Lamur da wanda ya gayyaci matar Bukola Saraki kan binciken da EFCC take yi wa mijinta a aikin sa na gwamnatin jihar Kwara a kuma daidai lokacin ne majalisar ta fara bincike kan zargin cewa shi Lamur din ya kunta kan naira trillion 1 da hukumar ta kwato daga hannun barayin biro wannan dace ne hakan ke faruwa a duk lokacin da aka tabo majalisar ko dai bi ta da kulli ne ga Nasiru
ba wani sabon abu bane zargin ƴan majalisar dattawa da fito na fito da sashin zartarwa da magoya bayan shugaba Buhari ke yi anan zamu duba shin dace ne ke faruwa yadda majalisar kan dau mataki bayan guguwa ta tinkaro ta kamar sanya kafar wando ɗaya da shugaban Kwastam Hamid Ali bayan gano mota mai tsada da ba biya mata haraji ba da aka ce ta shugaban dattawan ne EFCC bayan hukumar sa ta gayyaci uwar gidan Bukola ko binciken hurumin kotun tsayar ma'aikata bayan ta fara sauraron shari'ar da ta shafi shugaban dattawan sai a ƙarshen nan shugaban hukumar zabe Mahmud Yakubu da aka ballo binciken aikin da yayi hukumar tallafa manyan makarantu Tetfon bayan hukumar ta fara kiranye ga Dino mai laye shugaban kwamitin labarun majalisar sanata Aliyu Sabi ya nuna ba wani dace kuma ba sa daukar mataki dan amfanin kansu sai sun yi dogon nazari bisa hurumin tsarin mulki
zama ake yi sosai kai karatu kai nazari ka tantance kai bincike sannan dada ka gane cewa eh dokan ma da ake fada daidai ne ko ba daidai bane kuma ka tuna kullun idan zaka dauki wannan shawara wakiltar mutane kake kuma haƙƙin su yara ta a wurinka kuma idan jama'a za su tuna ina gani tunda aka kawo wannan demokradiya wannan karon ne aka samu ministoci yanda shugaban kasa ya kawo su haka muka wanke su tas muka mayar masa da kayan shi majalisa a shirye muke kowane lokaci mu tallafa ma shugaban kasa General Muhammadu Buhari don ya cimma nasaran canji muna kan samun nasara akan wannan
sanata Ali wakili ya ce shi ke wakiltar shugaban hukumar zabe daga mazabarsa ta Bauchi da haka ya sha rantsuwar ba wata makarkashiya da aka kulla wakili na ganin san ba a yi wa majalisar dattawan kikkiawan zato
ka kawo maganan Hamidu Ali so ya ku Mahmud ni ne wani wakilin sa majalisar dattawan wallahi ni namba ne na committee hukumar INEC ba mu zauna a wannan committee mu yi maganan professor Mahmud ba ina son tabbatar maka ba wannan da nufin wani professor Mahmud da sauransu ba
na tambayi Dr. Said Ahmed Dukawa na jami'ar Bayero ta Kano wani irin kallo suke yi wa wannan majalisa ta dattijai
to ka san a tsarin demokradiya asali an yi tamar da wato bangaren majalisar dattijai ne a wurin da ake da majalisun guda biyu to an samar da majalisar dattijai don ta zama wato tana duba ayyukan majalisar wakilai tana tantancewa tana yin gyara a inda ta ga kurakurai tana daga saita majalisar wakilai ɗin domin a mafi yawan lokaci a tsarin demokradiyya za ka tarar majalisar wakilai wato waɗanda suke cikinta masu ƙananan shekaru ne saboda haka sun fi zafin kai majalisar dattijai kuma masu wato waɗanda shekarunsu ya tura ne don haka sun fi tsayawa su kalli al'amura a nufe don haka ake ganin akwai amfani samun guda biyu to amma a Najeriya sai ya zamana wato kusan saɓanin haka ake samu za ka ga a cikin musamman na wannan majalisar ta takwas za ka ga sau da yawa majalisar wakilai ce take takawa majalisar dattijai girki ita take mata linzami wato saɓanin yadda tsarin demokradiyya ɗin ya tanada kuma wataƙila ba don komai ba sai don yadda majalisar dattijai a Najeriya take tara gungun wato tsofaffin gwamnoni kuma a gaskiya a tsarin demokradiyyar Najeriya idan kana neman rukunin mutane waɗanda suke tsarin demokradiyya karan tsaye aka ce maka gwamnoni to sai a yi fatiya a shafa sun yi gungu a nan saboda haka suna shigo da abubuwan da wato kawai san zuciya ne a mafi yawan lokaci don haka
Dr. Dukawa alal misali a nan Amurka da bangaren zartasu a ƙarƙashin Obama ya ɗauki wani mataki da bangaren majalisa suka lura cewa kamar an musu shishigi kotu suka tafi neman fassarar kotu kan matsayin da bangaren zartasu ya ɗauka me yasa ba za a tafi kotu ba sai a ce an dakatar da harkar ƙasa
ai ba zai yi kan zuciya ba ko kuma da wahala ma da zai ta haka domin idan yadda tsarin ya tanu da shi ne dukkan da aka sami cikin kaka ko rashin fahimtar juna tsakanin bangaren zartarwa da bangaren majalisa to sai ya tafi kotu ya nemi fassarar tsarin mulki ko doka gabaɗayanta to a Najeriya sun ji bangaren zartarwa sun ji zuwa kotu in ban da kwanan nan sannan kuma bangaren majalisar sai su je kotu kuma ba zai wuce cewar matakan da suke dauka wata kila suna shakkar in da sun je kotu ko za su yi nasara.
Dr. Lukaban
babu dalilin wuce a ce za a rufe gwamnati akan wata kujera kuma wannan kujerar ba wai wani abu suke nufi da ita ba ba ma wanda suke magana ba ma ba suke ba a'a sai suke duk wanda zai rike kujerar sai ya zama na da zai buɗe kayan ba daga tun daga lokacin da shi shugaban majalisar wato Nicola Taraki ya zama kwadar kwanda tradinar CCT ta ce yana da wato tuhuma da zai ansa ai tun daga sannan suka kulla wato bisa da kulle sannan kuma sai ga shi EFCC sun kira matasa wannan majalisar ta takwas ta da ciye a babu wata majalisa tun da aka dawo wannan Nigeria da ta ce wato da irin wannan bisa da kullen da kama karya kamata kuma wataƙila da zai rasa dalili ba da cewar wannan karan ne aka samu majalisar wakilai yadda ita ma take bin kawo ko tattaki irin majalisar dattijo ba ta tsokan ja mata linzami asali ma laifin da ake zargin majalisar dattijo da shi ana zargin majalisar wakilai da shi kuma wannan karan ne aka samu cewar sadar shugaban ƙasa ta nuna babu ruwanta da hakan majalisa ba za ta sa baki ba kuma wannan karan ne aka samu cewar jam'iyya ba ta da ƙarfin da za ta iya tsawatarwa ‘ya’yanta ko a majalisa ko a ɓangaren shugaban ƙasa sai da haka wannan raunin da ya haɗi yawa shi ya sa majalisar da ke jannan ita haɗa da kuma hujjar cewa tsofaffin gwamnoni sun yi dinge a cikinta kuma suna son lallai sai sun kare abin da ita ne na son zuciya su ne su waɗannan abubuwa ne wanda tarihi zai rubuta musu har sai in sun fargabin canza.
Dr. Amin Duka, ina mafita daga wannan matsala?
To, babbar mafita wato in sai samu ne a yi gyaran doka duk da ke su ne za su gyaran kuma ba za su yarda ba. Amma sai a yi gyaran doka cewar duk wani tsohon gwamna kafin ya sake riƙe wani muƙami na siyasa ko na zaɓe ya zama na ya yi shekarun da shi yana gwamna a wajen gwamnati kafin ya sake shigowa da ta amin ba daga gidan gwamnati zai ce majalisar da za su je ta ce suna tsaye da ƙasa ba tare da sun ji komai ba saboda sun da su san menene rayuwa a wajen gwamnati ba.
Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasiru Adamu Elikaya da kuma Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To ma dalla yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Gaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar da ya fito ta Gurguriyar da wasu jihohi uku inda rikice-kice ya cinyewa har na tsawon wasu watanni tsakanin mayakan sa-kai na wasu ƙabilu. Ministan yaɗa labaran ƙasar Michael McHugh ya ce za a baiwa dakarun ƙasar ƙarfin ikon tsayar da faɗan a jihohin Gurguriyar da Tonj da Waw da kuma Awel da suke gabashin Sudan ta Kudu. Wata kafar yaɗa labaran ƙasar Saudiya ta ce 'yan sanda sun cafke wata matashiya da ta bayyana a wani hoton bidiyo da ya karaɗe kafafen sada zumunta sanye da ɗangalallen siketi yayin da take yawo a wasu wuraren tarihi wanda hakan ya saɓa wa dokar sanya tufafi a ƙasar. Tashar yaɗa labarai ta Al Akhbariya ta ce an kama matar wacce ake zargi da yawo a yankin Ushaiƙar sanye da guntun siketi da wata ƙanƙanuwar riga shigar da hukumomin ƙasar suka kwatanta a matsayin wacce ke aikewa da wani saƙo. A ƙarshen makon da ya gabata aka saka ɗan gajeren hoton bidiyon da ya fito a kafar sada zumunta ta Snapchat dauke da mallakin sunan Model Kulud yana nuna matar tana wasa a turɓaya. Wannan hoton bidiyo ya karaɗe shafin sada zumunta na Twitter da shafin bidiyo na YouTube inda wasu ke yaba mata saboda kare dokar da saka tufafin ƙasar ta Saudiya da ta yi yayin kuma da wasu ke sukarta.
Duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi za ku ji mu dauke wasu shirye-shirye da sauran labarai da sakonni da kuka aika mana yanzu a madadin Mahmud Lalo da sauran waɗanda kuka ji muryoyin su akan wannan shiri sannan da wanda ya shirya ba da umarni wato Malam Sidi da injiniyan mu na wannan safe Mr. Jimmy Babaya ko Makere ne ke sallama da ku a huta lafiya.